بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس شاب يرجوت سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو ديدة اليهو ديدة أشرين دهدو ديدة شاشي دقوتا إبريل شكرا تدبو ديودة أكو منا كرات اللتاف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد إذن بأمان تابع حريا زمنا كرقشن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب عندك بياني أكن فلل التوحيد da kuma cewa tauhidi yana ainihin kankare zunubai baki ɗayansu. To ainihin mun karanta ayar da malam ya kawo da kuma ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wanda duk ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, ya kuma shaida cewa lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, ya kuma shaida cewa lallai Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, sannan kalmar Allah ce da ya saka wa Maryam kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta, sannan mutum ya shaida cewa aljanna gaskiya ce, wuta ma gaskiya ce, Allah zai shigar da shi aljanna duk irin halin aikin da ya samu kanshi yana yi. Malai ya ce mana wannan hadisi al-Bukhari da Muslim suka ainihin fitar da shi. Mun ji wannan hadisi a jiya, mun ji kaɗan daga abubuwan da malam mai sharhi ya kawo mana, muna ainihin cikin sharhin nashi ne sai lokaci ya ƙure mana. A yau za mu karanta kaɗan daga abin da shi malam Abdulrahman ɗan Hassan yake faɗi a cikin wannan sharhi nashi Fathul Majid, a inda yake qauluhu wa kalimatuhu, da annabi ya ce annabi Isa kalmar Allah ce. Me yake nufi da wannan kalmar? Me yake nufi da wannan maganar? Yace innama sunniya Isa alayhi salamu kalimatun li wujudihi bi qawlihi ta'ala kun. Abin da yasa aka ce Isa kalmar Allah, saboda shi annabi Isa ya samu ne ta hanyar ainihin maganar da Allah ya da yace kun kasance, kama qalahu salafu min al-mufassirin, kamar yadda malaman farko daga cikin malaman tafsiri suka faɗi, suka ce abinda yasa ake kiran shi kalma Allah saboda ya faru ne ta hanyar kun, ita kuma kun ainihin wato kalma ce, to wannan shi yasa ake ce mishi kalma din. Qala al-Imam Ahmad fi ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, al-Imam Ahmad yana da littafi mai suna ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Jahmawa wani bangare ne na Mu'tazilawa, mutanen da ke kore siffofin Allah, suke kuma nuna cewa Allah madaukakin sarki bai halatta ainihin a siffanta shi da magana ba, don haka duk wani abu da ya shafi alqur'ani da makamantan bayanan da muka yi shekaran jiya sai su ce ka a ce wannan ainihin maganar Allah ce. To da ya zo a cikin wannan littafi nashi ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, al-Imam Ahmad sai ya ce bil kalimati allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fa kana Isa bikun. Annabi Isa ya kasantu ne ta hanyar kalmar da Allah ya ce kun da ya jefa ta ga Maryam. Walaysa Isa huwa kun, ba Isa din bane kun, walakin bikun kana, sai dai ya kasantu ne ta hanyar fadin kun din. Fa kun min Allah ta'ala qaulun, kun din nan da ta zo daga Allah magana ce. Walaysa kun makhluqan, to kun ba halitta bace, domin magana Allah ba halitta bace, yanzu mu nan halittu ne, to magana mu ma halittacciya ce, shi Allah ba halitta bane, to magana shi ma ba halitta bace, dan haka sai yake cewa wa kadhaban nasara wal jahmiya ala Allah, da kristoci da jahmawa sai yanzu sun yi wa Allah ƙarya fi amri Isa, game da al'amarin Isa. Sun kristoci suka ce abinda ake nufi da kalma Allah shine ana nufin wani bangare ne na daga jikin Allah kenan. Su kuma jahmawa suka ce wannan ya tabbatar da cewa kun din nan to makhluqa ce, tunda shi annabi Isa makhluqi ne, kuma an halicce shi ne da wannan ainihin kun. Shine Imam Ahmad ya ce da kristocin da suka faɗi wancan maganar, da jama'an da suka faɗi wannan maganar duk ainihin sun yi ƙarya intaha maganar da aka ɗauko daga Imam Ahmad a wancan littafin ta ƙari sai mu sake komawa inda ya sharhin kalma ta gaba da yace wa qawluhu wa ruhun minhu me yake nufin annabi Isa ruhi ne minhu daga Allah me yake nufi qala ubay ibn ka'ab jama'a kun ji yadda ake ɗauko fassara yana daga cikin masadirut tafsiri da muka yi bayani a jiya cewa ana fassara alqur'ani da qur'ani ana fassara qur'ani da hadisi ana fassara qur'ani da zantutuka da maganganun sahabbai ana kuma fassara alqur'ani da lugal arabiya yanzu nan ana dibo maganganun sahabbai ne da tabi'ai da makamantan su ana fassara alqur'ani da shi to shine sai yake cewa Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ne waɗanda suka samu daraja yace Isa ruhun min al-arwahi allati khalaqaha Allah ta'ala Isa rai ne guda ɗaya daga cikin rayukan da Allah madaukakin sarki ya halitta wastantaqaha sannan da ya halicci wannan rai sai ya sa shi magana bi qaulihi da yace da shi da sauran halittu alastu bi rabbikum tun kafin mu zo duniyan nan Allah ya tattaro mu baki ɗaya da mu da sauran halittu da annabi Isa da duk wani ruhi Allah ya tattara yace shin ba ni ne mahaliccinku ba qalu halittu suka ce bala to annabi Isa na daga cikin waɗannan da Allah ya tattaro su yace ba ni ne mahaliccinku ba halittu baki ɗaya suka ce haka abin yace kai ne mahaliccinmu to annabi Isa ɗaya daga cikin waɗannan rayukan ne ba'athahu Allahu ila maryama Allah ya turo shi zuwa ga maryam fadakhala fiha sai ya shiga ainihin cikin maryam ta hanyar busar da mala'ika jibril ya kama wuyan rigar maryam yayi rawahu abdu ibn humaydin shi ya ruwaito wannan wa abdullahi ibn ahmada da al-imamu abdullahi ibn ahmad fi zawaidil musnad a cikin zawaidil musnad abdullahi da ya ruwaito musnad daga baban shi sai ya rinka ruwaito waɗansu hadisai da yake tsammanin uban bai kawo su a ciki ba sai ya rinka kawo su a cikin musnad din yana hadawa malamai suna iya bambance wannan ce wannan ƙarin abdullahi ne wannan kuma asalin na uban ne to wani lokacin bincike sai gano cewa hadisin da abdullahi yake zaton baban shi bai kawo cikin musnad din ba sai aga kuma ashe ya kawo amma ya kawo a inda baya tsammani ne wa ibn jarir da al-imamu ibn jarir al-tabari wa ibn abi hatim da kuma abdurrahman ibn abi hatim wa ghayruhum da waɗansu malamai duk su suka ruwaito wannan daga sahabi ubay ibn ka'ab qala al-hafiz to malam abdurrahman dan hasan a cikin wannan littafi na shi fatuhul majidi tun a farko ya ce duk inda kaji na ce qala al-hafiz ina nufin ibn hajar duk inda kaji na ce qala shaykhul islam ina nufin ibn taymiya to dan haka yanzu da yace qala al-hafiz الامام ابن حجر الاسقلاني من لتاف بلوغ المرام ياتي ووصفه بانه منه ده الله يسبنت النبي عيسى cewa annabi isa daga gare shi yake fal ma'ana annahu ka'inun minhu abinda ake nufi shine annabi isa ya kasantu daga Allah ba shi ya kanshi ba ba Allah bane yin shi akai abinda ake nufin a ce kenan kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo cikin maganar Allah da Allah yake وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الله shi ya saukake muku shi ya hore muku shi ya halitta muku abubuwan da ke cikin sammai da abubuwan da ke ƙasa jami'an duk baki daya minhu daga gare shi ne yo yanzu idan minhu za ta sa a can a ce Isa dan Allah ne to ashe nan ma minhu ta sa a sa duk halittun da ke sama da ƙasa su zama yayan Allah kenan dan duk iri ɗaya ne ko kun fahimci wannan dalilin kawo ayar da kyau sai yake cewa fa ma'ana annahu ka'inun minhu ai abinda ake nufi shine waɗannan halittu da ke sama da halittun da ke ƙasa Allah ya hore su ne ya halicce su ne baki ɗaya sun kasantu daga gare shi wato halittu ne daga halittun da zan Allah ne ya yi su ba su suka yi kansu ba kama anna ma'ana al-ayat al-ukhra annahu sakhara hadhihi al-ashya ka'inatan minhu kamar yadda yake wata ayar daban da tazo tana nuni ga irin wannan ita ma tana nuna duk waɗannan abubuwan sun kasantu ne daga Allah ai annahu mukawwinu zalika wato Allah shine wanda ya halicci waɗannan abubuwan ya kasantar da su wa mujiduhu kuma shi ya samar da waɗannan abubuwa bi kudratihi da ikon shi wa hikmatihi da hikimar shi ba abubuwan suka samu kansu ba jama'a mun gane wannan ai daga cewa ma annabi Isa ruhun minhu ya nuna cewa kenan ba dan Allah bane domin ne domin an kawo wannan kalmar ne dan a kayyata masu cewa annabi Isa Allah ne sai aka ce a yo ai in Allah ne Allah ai yana zaunuwa da kanshi ne ba a taba cewa Allah min wana ba ko tutun fa aka ce annabi Isa ruhun min Allah to ya nuna annabi Isa din nan babu shakka ɗaya ne daga cikin halittun da Allah ya halitta inda Allah ne mai zaman kanshi da bai zama ruhun min Allah ba kuma mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shirye da mu to jama'a kun ji wannan ainihin sharhin da malam yayi to sai kuma ya sake kawo hadisi na gaba sai mu koma sama cikin matini yace wa lahuma fi hadisi itbana har wa yau dai Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga sahabi itban an gane wannan da kyau ko itban dan Malik wani dattijo ne cikin sahabbai limami ne na anguwarsu sai ya samu kansa a halin yana da dindimi baya gani sosai yazo yace ya manzon Allah abinda nake so kai min arziki ka zo gidana ka yi sallah a gidan sai in riki wannan guri ya zama wurin sallah gare ni duk ranar da ban samu fita masallaci ba yace saboda ni ne limamin anguwarmu amma na tsufa sannan ido na kuma in dare bana gani sosai to in aka yi ruwan sama akwai kwazazzabo da ya ratsa tsakanin gidana da masallaci sai zanga tsufa ga duhun dare ga kuma makanta bana gani sosai sai in kasa zuwa to shine nake son ka zo gidana in ka dan yi sallah a wani wuri haka to wannan wuri sai in samu albarkatuwar yin sallah a gurin annabi yace insha Allah zan zo gari ya waye annabi ya dibo manyan sahabbai Abubakar da Umar yace su rako shi duk anguwa labari yake waya jama'an musulmi yau ga annabi Muhammad ya zo gidan Itbanu dan Malik duk jama'a anguwa aka zo aka cika a gidan wannan dattijo annabi ya zo yayi sallah aka kawo mishi abinci da aka dafa ya ci ya sa albarka wannan dattijo sai ya riƙe wannan guri ya rinka yin sallah a wurin jama'a mun gane wannan da kyau ko hadisi yana cikin Bukhari to shine ainihin anan ne annabi ya faɗi wannan hadisin saboda a cikin tawagar anguwar duk gaba ɗaya sai aka ce ina wane ne ba a gan shi ya zo ba ko shi baya munna annabi ya zo anguwarsu ne sai wani ya sarab ya ce ai munafiki ne manzo Allah ya ce a'udhu billahi tun me za ka faɗi haka ka tsaga zuciyar shi kaga abin da ke ciki to shine sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ya ce fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah ai duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah to babu shakka Allah ya haramta wuta ta ci naman shi yabtaghi bidhalika wajh Allah inda ya faɗi la ilaha illa Allah ne yana mai nufin fuskar Allah to wannan mutum ya faɗi la ilaha illa Allah kai baka tsaga zuciyar shi ba kai baka ga aikin munafunci ba kadai dan bai samu halarto inda sauran jama'a suka halarto ba wannan ya isa ka hukunta shi cewa munafiki ne yana kin Allah yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace to fa inna Allah harrama 'alan nari lalle Allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illa Allah yadda yake haramun ka ci naman jaki haramun ka sha giya haramun ka ci naman kare haka wuta haramun ne ta ci duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah to ne mahalli shahid akan wannan hadisin game da babin shine falalan la ilaha illa Allah duk duniya babu kalmar da zaka faɗa a ce haramun ne wutar jahannama ta ci ka sai la ilaha illa Allah dan Allah akwai abin da yake la ilaha illa Allah daraja babu wallahi babu duk wani abu da zaka ji wallahi kafa yake da la ilaha illa Allah ita ce kalma kwaya daya da kafiri zai faɗi ya daidaitu darajar shi shi da kowa ita ce kalmar da duk imanin ka in ka kafirce mata shikenan imanin ka ya lalace saboda haka ainihin inda mutum zai faɗi sai ya nufi Allah da faɗin ta yanzan ya faɗa ne don Allah ba ainihin don wani abu ba to shine sai ainihin da ya kawo wannan hadisi muke son kadan a ƙasa shi ma mu ji tarihin wannan sahabi gashi yace wa itban wannan sahabin itban da aka ce itban ku ringa sa wa ƴaƴan ku sunayen irin waɗannan bayin Allahn jama'a sunaye ne da manzo Allah ya yarda da su ga ma'ana ga yadda za a karanta sunan sai ya ce bi kasrul muhmala
an baki din nan mara dugo ita ce muhmala, duk harafin da kaji an ce muhmal ana nufin mara dugo, duk wanda kaji an ce mu'jam ana nufin mai dugo. To ita an baki din nan mara dugo ai mata kasara a ce i, sannan ba'da ha musannatun, bayan ta kuma akwai mai ƴaƴa biyu. To mai ƴaƴa biyu akwai ta sama akwai ta ƙasa, sai marmaza yake fauqiya wadda take da ƴaƴa biyu a sama ta kenan, kaji abin ane maka dalla dalla. Summa muwahhada, sannan sai kuma mai ɗaya, ita kuma wannan mai ɗaya gata nan a ƙasa kenan, an gane ba kenan ittiban, to sunan shi kenan, haka ake karanta ittiban. Abin da yasa malamai suke yin wannan a cikin ilimin hadisi, saboda kwataran inji yana iya yin zarbabi ya sanya fataha, sai ka ga ya zama ittiban, sai ka ce a mai littafin ya ce kasara ce. Kwataran inji na iya yin zarbabi ya maida ainihin an baki din nan ta zama ghamba ki ra, ya zama ittiban, sai ka ce a ashara digo. To mutumin da ya fi yi wa littafin shi haka shi ne al-Imam an-Nawawi a cikin littafin Riyadus Salihin. To shi ne yake cewa Ibn Malik, itbanu dan Malik, Ibn Amr, Ibn al-Ijlan al-Ansari, shi ma balansari ne, mutumin Madina ne, ma'ana ansarawa duk sun kwashi hadisan da muke ta karanta yake. Min bani Salim ibn Auf, yana daga cikin kabilar Banu Salim, kabilar su Mu'az din kenan. An gane diyaru bani Salim ne, a diyaru bani Auf ne ce yake cewa. Na'am. Min bani Salim ibn Auf, sahabiyun mashhur, sahabi ne shahararre, ma'ana kowa san shi a cikin sahabbai. Mata fi khilafati Muawiya, ya rasu a lokacin halifancin ainihin khalifa Muawiya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kun ji wannan kadan daga cikin tarihin wannan sahabi kenan. To sai mu sake ainihin komawa inda malam yake cewa qala, wannan yana ɗauko magana ne daga ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, a inda yace wa fil hadith dalilun ala annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aksi. Wannan hadith yana nuna dalili ne akan cewa dan ka faɗi la ilaha illallah kawai da fatar baki, dan ka faɗi la ilaha illallah kawai da fatar baki, to wannan ainihin bai isar maka ba wajen imani, matukar zuciyarka bata kudurce ba. Ina za mu gane haka a hadisin? Saboda ya ce yabtaghi bihi bidhalika wajhallahi, shin a ina ne mutum yake nufi? Nufi ba a zuci ba ne? Ashe ko ka faɗi la ilaha illallah da fatar baki, in baka nufi Allah da ita ba, in ka ce bari mu zo mu yi zikiri mu tashi mu more mu bata wasu wani rai, shi kenan ba dan Allah ba kenan, shirka ta shigo. Amma a bari mu yi zikiri mu samu yarda wurin Allah, mu samu shiga wurin Allah, shi kenan. Sai kaga mutum ya zauna yana zikirin shi shi kadai bai da an ba, domin ba da demokradiya a abin. Amma ba za mu yi zikiri ba sai in da wuta, saboda a ji a lasifika, in ba wuta ba za mu yi ba. Ba za mu yi zikiri ba in masallacin mu babu lasifika, in masallacin mun sa lasifika za mu yi zikiri, babu wajibin lahi kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? A ibada ce ake saboda Allah, ba kai dan ka faranta wa wani, ba kai dan ka bata wa wani, ba kai dan ka ainihin nuna wa wani, ba kai dan wani ya ji labarin ka. Abin da kake so shine Allah ya tabbatar ya ga zuciyarka cewa kai saboda shine bukata ta biya. In duk jama'a sun ce riya kake yi oho, shi Allah ya san saboda shi kake. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai yake cewa to haka wa bil aksi, haka nan kuma idan mutum a zuciya kudurce bakin shi bai fadi ba, dan haka inga ce ai imani a zuciya yake amma ka ki furtawa. Kamar yadda mata ƴan boko sai ta kawo wani gyale ta yafa, da an yi mata magana sai ta ce ai gyale, ai hijab a zuci ne, ƙarya kike yi ƴar boko ko? Ƙarya kike yi ƴar boko, wai hijabi ai a zuci ne? Ƙarya kike yi, Allah ya fi ki sanin matsayin hijabi, da ya ce sai mata sun doko shi tun daga ka ya zuba har ƙasa. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Haka Allah ya ce, annabi ya gaya wa matan shi da ƴaƴan shi da matan mu'minai, ki dubi darajar da aka hada ki ciki, kina bakar tikarinki dake ba kowan kowa ba Allah ya dauko ki yace an hada ki da matan annabi da ƴaƴan shi a ba ku doka daya an mutunta ki kamar da aka mutunta mata da ƴaƴan annabi kin kai darajar ahlul bait ne ba inda aka hada darajar wani da ahlul bait duk Qur'ani sai wannan gurin ku je ku bi daya bayan daya ku gani a kira sunan ahlul bait a fadi wane da wane sai a jawo wani dan talakami da irina sai a jona sai wannan gurin kawai ya nisa ya ayyuhan nabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan muminai su saki hijabinsu tun daga sama har sai ya rufe jikinsu sai Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wannan shi zai sa a gane su mata ne masu mutunci yadda ba za a cutar da su ba a shedisan da kika kawo jala kika sa ba wanda zai kalle ki da suran mutunci shi yasa sanya gyale haramun ne ku kiyaye jama'a sanya gyale haramun ne nafsin sunna a cikin sunan Baihaqi al-Imam Baihaqi ya ruwaito da isnadi sahihi daga as-Siddiqatu Aisha tana zauna a gida sai ga budurwa gangane ne ya yar gidan wanta yar Abdurrahman sai ta zo da gyale Aisha ta miƙe irin miƙewa ta dattawa masu mutunci tace ke wannan yarinya kina hauka ne tace gaggo lafiya tace baki san suratul nur da suratul ahzab ta sauka ba kike sa gyala irin wannan ta karbe shi ta yayya gashi sai ta dauko mata katon hijabi sai ta bata ta sa ku je ku karanta sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi shi yasa gyala haramun ne jama'a domin ne gyale kirarin shi dai da ishara da bawushe yake cewa na rufe baya na rufe ciki in na rufe kuɓi she giya nake haka gyale yake to shi gyale da ya rufe ko bayan ba da gaban ba inda ya rufe gyale ba mata ta koko bane sai aka dan yi mishi cin baki aka sa mai zare aka rataye shi ana abin sai ki kaki matsala shi yasa ku daina barin ƴaƴanku suna sa gyale ku daina barin matanku suna sa gyale ba mutunci bane ko kuma ƴan boko da kuke cewa ai hijabi a zuci ne ai musulunci a zuci ne me yasa baki bi bature a zuci ban haka ne ki zauna da riga irin ta uwarki da ta kakanninki da komai amma da an taba ki zo ki ce ai boko a zuci ne amma har tafiya irin ta turawa kike yi magana irin ta turawa kike yi abinci irin na turawa ne me yasa duk baki bari a zuci ba ki ci gaba da cin abinci da dinkin da kulin da masara da duk abubuwan da ake ci na gadan gargajiya da an taba ki zai ki ce ai boko ji a zuci ne amma ga biro ki so ke anan mota kin manna ke graduate ce ta ABU ke lawyer ce ke kaza ce yau me yasa duk baki makala waɗannan a cikin zuciyarki ba da an taba kike ce da an yi miki turanci kike ce oh boko a zuciyarki sai mun koma office ko kuwa yo amma wai saboda munafinci za ce wai ai gyala a zuci ne ai hijabi a zuci ne kawai eh duk ba ga masu sa hijabin nan ba wani irin iskanci ne ba sa yi ba gashi nan sai sa hijabin su je suna sata ba yo ke dan guda ɗaya ta sa hijabi ta je ta yi barna irin ku masu siffar ɗan boko guda 1000 ne aka same su mabarnata wannan siffar da kike son ki fita da ita ce siffar da tafi bayyana ta mutanen banza da siffar hijabi ko dan banza in ya ga hijabi yana kaucewa saboda haka kun ji ɗan boko ayi kokari a tuban ba haka ba za a zama boko ko a wuta Allah ya kiyaye saboda haka sai ainihin malam yake cewa wa bil aksi imani ko da ka kudurce shi a zuci kuma sai ka furta shi da baki wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhidi alkamili wannan hadisi yana nuna cewa wuta haramun ne ta ci mutanen da ke da cikakken tauhidi duk mutumin da ke da tsantsar tauhidi to Allah ya haramta wuta ta ci naman shi wa fihi anna al'amala la yanfa'u illa idha kana khalisan li wajhi Allah ta'ala wannan hadisi ya nuna mana cewa duk wani aiki ba shi da amfani sai in ya kasance an yi shi tsantsa saboda fuskantar fuskar Allah madaukaki sai an fuskanci Allah sai an yi saboda fuskar Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko ala ma shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum yayi wannan aiki a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta waɗannan manya-manyan rukunai na karɓan aiki kenan rukunin farko shine ne duk abin da za ka yi shi don Allah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة abinda aka umarci mutane kenan duk abin da za su yi na ibada su yi saboda Allah abu na farko kenan abu na biyu duk abin da za ka yi sai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to idan ka samu irin wannan to ka samu tsantsar ainihin tauhidi jama'a mun gane wannan da kyau ko to anan kurkusa ga wata fa'ida da malam bai ainihin yi ishara zuwa gare ta ba a cikin wannan hadisi da annabi yake yattabi bi zalika wajhallahi sannan mutum ya zan ya faɗi la ilaha illallah ne yana mai nufin fuskar Allah wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah yana da siffa daga cikin siffofi mai suna fuska Qur'ani ya tabbatar da wannan sunna ta tabbatar da wannan malaman farko baki ɗayan su akan wannan suka mutu ka karanta littafin al-ulu lil ali al-ghaffar na al-imam az-zahabi da sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa na al-imam al-allama al-lalikai zaka ga duk malaman farko sun yadda Allah na da fuska amma yaya fuska take sai ce Allah bai siffanta ba to tunda bai siffanta ba mu ce ƙarya ce sai a ce a tunda ya ce yana da fuska yana da fuska to shikenan mu kwatanta sai a ce Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un fala tadribu lillahi al-amsal to yanzu ya kuke so a ce sai mu ce a tsaya yadda Allah ya tsaya da mu Allah yana da fuska shikenan matsala ta kare jama'a mun gane wannan da kyau ko to shikenan in ka fahimci tauhidi a haka ka zauna lafiya Allah ya shirye da mu to bayan da ainihin malam ya kawo wannan sai kuma mu koma sama yace wa an abi sa'id al-khudri an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shi ko yace ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace qala Musa annabi Musa yace ya rabbi ya Allah ya ubangiji ya mahalicci allimni shay'an azkuruka bihi wa ad'uka ya Allah ka koya min wani abu wanda zan rinka yin maka zikiri ka koya min wani zikiri da zan rinka ambatonka da shi ya Allah ka koya min wata addu'a da zan rinka roƙonka da ita jama'a ku ji hadisin nan fa da kyau yanzu annabi Musa dan Allah idan shehi ne bai kai ya kirkiri addu'a ba to balle annabi ne to ba ma annabi ba kawai manzo to ba ma manzo ba kawai ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli matakan manzanni haka yake manzo mafi girma daga cikin manzanni shine ɗaya cikin biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyar din nan mafiya girma sune Nuhu Ibrahim Musa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda biyar su ake kira ulul azmi minar rusuli sun fi kowa daraja sun fi kowa kima daga cikin manzannin Allah to a cikin su shine annabi Muhammad shi yafi girma jama'a to amma ku dubi annabi Musa yanzu ba wali bane ba ba sayyidi bane ba shehi bane ba wai sadauki bane a babba ne daga cikin manyan manzannin Allah da ake ji da su guda biyar amma annabi Musa dan Allah bai isa tsara addu'a ba dan Allah bai isa kirkiri zikiri ba to amma kaga abin da yake wa Allah ya ubangiji ka koya min wani abu da zan rinka yi maka zikiri ka koya min addu'a amma da zan rinka roƙonka da ita yoyin yanzu ne dan islamiya ma ba ya iya tsara addu'a ba amma abin da su suka fahimta shine duk abin da ake so a yi wa Allah Allah ya yarda to a nema shi Allah ya bayar shikenan sai a zauna lafiya to amma khalaf da su da khalafiya sai suka fahimci ai abin na da fadi kai ma an ka tashi kawai dubi wata addu'a mai roman tsiya kai ta yi Allahumma kaza kaza adada samawati wal ardi adada kulli shay'in adada ma yazhabu wa adada ma yarji'u wa adada ma yaqumu wa adada ma yajlisu to khalaf kenan su koya tsara za a yi qala sai Allah yace qul ya Musa la ilaha illa Allah ya Musa zikiri kake nema wanda zaka rinka yi mini wanda zaka rinka zikiri da shi to ka rinka fadin la ilaha illa Allah addu'a kake nema wanda zaka rinka roƙona da ita ka fadi la ilaha illallah jama'a kun ji fa ma'ana yanzu ko bukata kake da ita, in kace la ilaha illallah sai kace Allah ba ni kaza, dan ka gama yin shimfida gaba daya. In kace la ilaha illallah ka tashi kai gaba kai zikiri, ba sai kai kanka yayi ciwo ba, ba sai kai ka motsu ba, ba sai kai kwakwalwarka ta juye ba. Gashi da yace a gaya mai zikiri, a gaya mai addu'a, sai Allah yake kace la ilaha illallah. Qala, sai ainihin annabi Musa yace, ya rabbi, ya ubangiji, ya mahalicci, kullu ibadika yaquluna hadha. Ai la ilaha illallah ga magari ce, duk bayinka ita suke fadi, kowa ma ya iya, ni ina son zikiri na musamman, addu'a ta musamman wadda kowa bai santa ba, ni kadai nake so a kebance ni da ita. Qala, sai Allah yace, ya Musa, ya kai annabi Musa, law anna samawati saba, da a ce sammai bakwai, wa amirahunna, da waɗanda ke rayuwa a cikinsu, ghairi, banda ni Allah. Yanzu wannan hadisi yana tabbatar da Allah a ina yake? Allah yana sama. Duk karatun ƴan Islamiya ma sun sani, amma shehin ne duk sun ruɗe. Gashi dai nassin hadisi, da a ce halittun duk da ke rayuwa a sama da waɗanda ke cikinsu, sai ce ghairi, banda ni, wal ardina saba'a, da kuma ƙasai bakwai. Yanzu wannan nassin ya nuna ƙasa ma matakala matakala ce har bakwai, haka nassin alqur'ani ya nuna. Fi kiffatin, da za a tara su a tafi guda na ma'auni, in ka je inda ƴan katako, inda ake sai da kusa ko ƴan nama, inda ake za ka ga sikeli wanda yake da ma'auni mai wuya biyu, mai tafi guda biyu, to da za a ɗibi sammai da ƙasai bakwai, da sammai bakwai, da abin da ke rayuwa cikinsu gaba ɗaya banda Allah maɗaukakin sarki, a zuba su a tafi guda na ma'auni. Sa'annan sai Allah maɗaukakin sarki yake, wa la ilaha illallah fi kiffatin, a rubuta la ilaha illallah ita kuma a ɗora ta a tafi guda na ma'auni. Lamalat bihinna la ilaha illallah, da la ilaha illallah duk ta janye su. La ilaha illallah duk tafi waɗannan abubuwan da aka lissafa, sama da ƙasa da abubuwan da ke rayuwa a cikinsu, ba Allah ba. Jama'a, kun ji wannan hadisi, me yake nunawa, me alaka hadisin nan da babi sallallahu la ilaha illallah? Haka ake in kuna karantar da ɗalibai makaranta, ko a islamiya ne, in malami mai littafi ya kulla babi, duk ayar da ya kawo ku rinka kokarin kuna nuna musu alakar ayar da babin, da alakar hadisin da babin, sannan sai kuma ka fitar da naka fikihin da kake so. Amma ka a karanto babi ba a nuna alakar shi. Yanzu wannan babu fadilit tauhidi, fallalat tauhidi, to wacce kalma ce kalmar tauhidi ta gaske, ita ce la ilaha illallah. To sai ake ce maka, yanzu ga wani annabi ya nemi a bashi zikirin da yafi kowanne, an ce mai la ilaha illallah tafi, to amma sai da aka yi mai kwatance ya gane. Shi yasa kai ma mai wa'azi, kai ma mai karantarwa, kai ma mai da'awa, mai jawabi, in ka faɗa ba a gane ba, sai ka ɗauko kwatance kai. Yanzu daga yi wa annabi Musa wannan kwatancen har ya gane, la ilaha illallah tana rubuce a ɗan kati guda, sauran halittu duk suna ainihin ɓangare guda, amma aka ce la ilaha illallah duk za ta janye sauran halittun. Me yasa? Saboda girmanta, saboda falalarta, saboda darajarta. Shi yasa sai ka lazimce ta. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine sai malam ya takhrijin wannan hadisi yace, rawahu ibn Hibbana wal Hakim, al-Imam ibn Hibbana ya rawaito wannan hadisi da shi da Hakim, wa sahahahu al-Hakim an-Naisaburi, ya inganta shi. Haka ake in kaga irin wannan misali, an ce rawahu ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, to abdamu huna ya'udu ila aqrab ismin. An gane waye ya inganta hadisin? Sai kace Hakim, domin shi ne damirin yake kusa da shi. Wali Tirmidhi, Tirmidhi ma ya ruwaito, wa hassanahu, kuma ya kyautata hadisin da ya ruwaito. An Anas, daga Anas, Anas yace, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, na ji manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yaqulu, yana cewa, qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya faɗi, wato a cikin alhadisul qudsi kenan, ya buna adama, ya kai ɗan adam, lau a taitani bi qurabil ardi khataya, da a ce za ka zo guri na ranar alƙiyama da zunubin da yake cike da duniya. ku kiyaye fassarar khataya kenan anan ba kuskure ba domin kuskure ba shi daga cikin abin da ake lissafi amma khatwa nan abin da ake nufi da shi zunubi da zaka je ranar kiyama kana cike da zunuban da yake ainihin suna cike da duniyar nan sun cika kasa sun malaki tani la tushriku bi shay'a amma kuma a wannan haduwar da kai da ni baka taba hada ni da komai ba baka shirka la ataituka bi qurabiha maghfira Allah madaukakin sarki kuma yace da na zo maka da ainihin gafara cike da duniya da zaka je wurin Allah da tsantsar tauhidi amma zunubi yayi nauyi gare ka ya kewaye ka har ya cika duniyar nan to kana zuwa tunda kana da tauhidi kana da la ilaha illallah baka da shirka da sai Allah ya tinkare ka ya maka maraba ya tarbe ka da gafarar da ta kai yawan ainihin zunubanka shikenan an gafarta maka kenan me yasa saboda falalar tauhidi saboda falalar baka shirka alaƙar wannan hadisin kenan da babu jama'a mun gani to tun daga kan hadisin farko da muka karanta akwai ainihin abubuwa da yawa da zamu cire a ciki kafin mu zo ga masailu din abu na farko tarihin sahabin hadisin shine sahabi Abu Sa'id kullun kana jin Abu Sa'id al-Khudri to Abu Sa'id al-Khudri wane ne shi malam yace Abu Sa'id baban Sa'id wannan al-kunya shi ke ismuhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd al-Ansari sunan shi Sa'd sunan da Bahaushe ke cewa Sa'adu Sa'd sunan shi Sa'd dan Malik dan Sinan dan Ubayd balansari mutumin Madina Al-Khazraji shi ma Bakhazraji ne ka gani duk kabila su Mu'adh din kenan sahabiyun jalilun babban ne daga cikin sahabbai shi ma wa abuhu kadhalika haka baban shi ma sahabi ne babba jama'a mun gane istusghira Abu Sa'id bi Uhud a lokacin da aka zo yakin Uhud sai aka ce yayi kankanta dan haka sai aka kora shi ya tafi gida ya zo yana haka aka tarkice da su sahabban wani yaro ma ya taho wallahi shi ma sai ya je jihadi kaza 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 aka ce kai da Allah kai dan misali da kai koma gida ya tafi gida ya je kwanta yana ta kuka mijin uwar shi ya ganshi akan gado yaya lafiya ya ce yaya manzon Allah zai ce na kankanta za a je jihadi a samu falala amma ga wani an dauke shi tsawon kafaye ni na girme shi muna yara ina ka da shi ka san shi yaro dama da abin da yake siyasa kenan karfi yana fi karfin wani dai to shine sai mijin uwar ya taso shi zo mu je kaza kaza razo ya manzo Allah wani ka turo shi gida ga wani kuma ka abin nan kuma ya ce ya fi zuwa da karfi ma wani tsawon kafaye shi kuma ya dan tsumbure ne manzo Allah yake to kuyi dan ban magani ba an fara jihadi practicals daga masallaci ba yawa sau da haka nan da nan suka kawai daga wancan zarmakeke ya fada shi da kasa sai manzo Allah yake duk ku tafi kai wannan tsumburewa kai to kwage ne kai kwagantaka ka ta kai ka wannan kuma zarmakeke tsawon kafa ya kai ka kuma ku tafi sai aka kora su suka tafi to haka Abu Sa'id a lokacin yakin Uhud aka ce ya kankanta aka koma shi aka da koma da shi gida amma wa shahida ma ba'daha duk wani yaki da aka yi a bayan Uhud kuma sai da ya halarta mata bil madinata sanata 30 ya rasu a Madina shekara ta ainihin sanata 30 aw 40 aw 65 ko dai shekara ta 63 ko da 4 ko da 5 gurgurdan yadda malamai suka yi sabani wato dai bayan hijira ta shekara 60 sannan ya rasu kaga ya dade a duniya abinda yasa ko zamanin annabi yaro ne waqila sanata 74 a wata fadar kuma ma cewa akai a shekara ta 74 ce ya rasu amma gaskiyar lamari dai an fi kyautata zaton cewa ya rasu a shekara ta 63 din ce shekara ta 63 jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan yana daga cikin aid da ake gane mustalahut tarikh idan aka zo tarihi in ka ji an ce wani ya rasu shekara ta kaza ko kaza ko kaza ko kaza to ma'aunin ilimin tarihi ya bada dokar to ta farkon ce kawai ita aka fiye kine akai amma wasu sun kawo shakka ne sai aka kawo su au kaza au kaza au waqila sai haka ta farko ce aka fara kawo sanata 63 kenan to sannan sai aka ce au 40 au 50 waqila to in ko kaga waqila galibi to wannan ita ce abu aful aqwal ita ce ta firauni galibi jama'a mun gane wannan da kyau ko to Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin
al-mukthiruna min as-sahaba, yana daga cikin sahabbai da suke da yawan hadisai, kamar yadda ainihin Abu Huraira, kamar yadda shi Abdullah dan Abbas, Abdullah dan Amr, Abdullah dan Umar da waɗannan makamantansu. To yaro ne karami, domin an taɓa ba da shaida aka ce shi zai je ma ya ba da shaida, saboda ana ganin shi ɗan yaro ne kamar bai wuce ɗan Islamiya ba. Wata ranar sahabi Abu Musa al-Ash'ari, kamar yadda Bukhari da Malik suka ruwaito, ya je sallama a gidan Umar. Ɗaya, Umar bai amsa ba bai fito ba. Sallama ta biyu, Umar bai amsa ba bai fito ba. Sallama ta uku, Umar bai amsa ba bai fito ba. Sai ainihin Abu Musa ya juya ya tafi, duk sauran jama'a suna zaune suna jira. Ashe Umar ya ji sallamar, amma wani uzuri ya hana shi ya amsa ko ya fito. Sai daga baya da ya fito sai ya ce, ba yanzu yanzu na ji murya Abu Musa yana sallama ba? Aka ce haka abin yake, ranka ya daɗe. Ya ce ina yake? Aka ce ya yi sallama sau uku, baka amsa ba, baka ce shiga ba, ba wata magana da kai, shine sai ya juya ya tafi. Umar ya ce aje a dawo da shi. Aka je aka ce ka zo, Sayyidina Umar na kira. Ya dawo, yaya aka yi, me nayi? Ya ce ka yi sallama guda uku ka juya, me yasa? Ita saboda na ji manzo Allah yana cewa wanda duk ya sallama uku ba a amsa mai ba, ba a yi magana ba, sai ya juya ya ce shi yasa na juya. Ya ce wallahi ko ka je ka kawo min wanda zai shaidar ka cewa shi ma ya ji wannan hadisi, ko ko in ba haka ba na fara dukan ka sai na farfasa bayanka. A tasabbutu shin riwaya, tun zamanin sahabbai suna aiki da mustalahu kenan. A tabbatar, ya tabbata ko bai tabbata ba. Shi ne wannan dattijo Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya tsaya cikin kabilar Banu Khidra, ya zo ya ce don Allah ku taimake ni, magana na faɗa. Umar ya ce wai sai na kawo shaida. Sai wani dattijo a nan anguwarsa Abu Sa'id al-Khudri ya ce ya wannan magana duk wanda ke anguwar nan ai yana nan annabi ya faɗe ta, kowa ya san ta. Ga wani yaro ɗan Islamiya ma nan Abu Sa'id al-Khudri je kaka ba da shaida, kawai sai aka ce Abu Sa'id al-Khudri ya je ba da shaida, saboda ana ganin ma shi ɗan Islamiya ne, wannan ma ya isa, ba sai an haɗa da manyan malamai ba. To sahabi Abu Sa'id al-Khudri kenan, babban sahabi ne, yana da tsabar ilimi daga cikin ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk ilimin shi sai da ya nuna gazawar shi a gaban Abubakar as-Siddiq. Ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu, annabi ciwon kai, zazzabi, mashashara, abubuwa suka rikice, annabi ya tabbatar yau zai tafi, amma yana da magana da yake so zai yi. A fa gane darajar Abubakar, annabi ya ga bai kamata ya kwanta ya mutu ba sai ya faɗa. Amma ga kanshi na ciwo, sai ya sa aka samu baƙin rawani, aka ɗaura mai, aka kulle mai kan danyayi sassauci daga zafi da ciwo da yake mai, aka rarrafo da shi, aka zo aka zaunar da shi kan minbari. Ya ce ya jama'ar musulmi, Allah maɗaukakin sarki ya baiwa wani bawa zaɓi, shin ya zauna nan tare da ku ko kuwa ya tafi ya zauna tare da shi? Wannan bawa sai ya zaɓi ya ainihin tafi ya zauna tare da Allah. Abu Sa'id yake ruwaito wannan hadisi ya ce Abubakar na zaune kusa da annabi, daga jin wannan magana kawai sai ya fashe da kuka. Ya ce mu da muke yara ƙanana sai muka yi ta dariya, muka ce au, to kaga kuma abin tsofaffi. Yanzu daga kawai annabi ya ce Allah ya bayar wani tsoho zaɓi kaza kaza, kai kuma sai ka fashe da kuka, yau na ruwanka. Abu Sa'id bai gane annabi cewa yana magana a kan shi ba ne. To shi kenan, sai ainihin ya ci gaba da cewa, sai annabi ya ce babu mutumin da na ji daɗin rayuwa da shi, da abokantaka da shi, da surukuntaka, ya taimake ni, ya taimaki addinin da na zo da shi, irin Abubakar. Ya ce kuma wallahi da a ce zan tafi wurin Allah da wani aboki a hannu, ya ce to da Abubakar zan kama mu tafi. Ya ce amma Abubakar kai abokina ne, kai aminina ne, kai ɗan uwana ne duniya da lahira. Abubakar yana kuka, manzon Allah yana ce mishi ka daina yin kuka, ka daina yin kuka. Shi Abubakar ya fahimci cewa manzon Allah zai rasu. Bayan kwana ɗaya, kwana biyu, sai annabi ya rasu. Sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce ashe ran da annabi yake faɗin waccan magana, shi Abubakar har ya gane a annabi mutuwa zai. Sai ya ce wa kana Abubakar a'lamana, Abubakar ya fi mu ilimi. To duk ilimin Abu Sa'id al-Khudri sai da ya lalata kanshi a gaban Abubakar as-Siddiq, ya tabbatar cewa tsakanin shi tsakanin professor ne da dan primary Abubakar as-Siddiq kenan. Allah ya mana taimako. To jama'a musulmi, kun ji ainihin wannan.
to a cikin sharhi ma ga wani hadisi wanda za mu karanta wanda zai ƙara fito mana da ma'anar al'amarin nan jama'a. Gashi ya ce anna nuhan alayhi salamu tuwaye wa rawal imamu ahmad an abdullahi ibn amr an nabi sallallahu alayhi wa sallama anna nuhan alayhi salamu qala li ibnihi inda mautihi. الامام احمد يروي تو daga sahabi abdullah dan amr dan as daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi nuhu alaihi salam da ya zo rasuwa ga abin da ya ce wa dan shi. Jama'ar musulmi ku ji maganar nan da kyau. To amma abin da baka ce dan annabi nuhu ba ya rasu a ruwan dufa na ba, da ya ce ya bunayyar kan ma'ana ya dana ka zo ka hau jirgi tare da mu, ya ce a ni na hangi wani dutse zan je yake la'asuman yau min amrillahi. To amma yaya aka ce a wancan ɗa ya rasu yana kafiri, amma annabi Nuhu ba ɗa ɗaya yake da shi ba, daga cikin ƴaƴan shi gashi da ya zo rasuwa. Sai ya ce ya faɗa wa ɗan shi mai wannan wasiya, ya ce amuruka bi la ilaha illallah, ya kai ɗana ina umarninka da la ilaha illallah. Fa inna samawati saba'a والأرضين السبعة لو وضعت في كفة دومن سمي بكوي دك السي بكوي دازاء أجيسو أكنتا في قدا ولا إله إلا الله في كفة إتكم لا إله إلا الله أجيت أكنتا في النماء أولي رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزات جنيس ذات لنجايس ينظى النبي نوه ينامون وتأنش فللرمي salamun la ilaha illallah. Alaka wannan hadisin kenan da babin da muke magana akan salawar tauhidi. Jama'a mun gane wannan da ke ku. Sannan sai ya ce walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna ku halqatan mubhamatan,
da a ce sammai guda bakwai kunna halqatan mubhamatan za su zama wani kurman halqa wato kurmar da'ira wato wata da'ira kewayayya wadda yake ba idda za a shige ta. Da a ce sammai bakwai da ƙasai bakwai za a kewaye su yadda babu inda za a shiga, sun cike tsaf. Sai ce laqasamatuhunna la ilaha illallah, da la ilaha illallah ta karya su duk nauyinsu duk ƙarfinsu duk cikarsu duk ƙarfinsu la ilaha illallah ta fi su. Jama'ar musulmi kun ji wasiyar annabi Nuhu kenan da ya waɗan shi. Wannan hadisi ne sahihi kamar yadda muka ce imamu Ahmad ya ruwaito shi, hakim ma ya ruwaito shi ya inganta shi. Ka karanta silsilatul ahadith as-sahiha a ainihin wato mujalladin farko shafin ta na 210 za ga gamsasshen bayani akan wannan hadisi. To abin cewa mu dubi wannan hadisin jama'a banda fa'idar da malam ya sa ya kawo mana ita. Annabawa yana nuna mana kullum, annabi yana nuna mana kullum, Allah yana nuna mana, annabi yana nuna mana cewa annabawa su ne wa ƴaƴansu wasiya da musulunci da la ilaha illallah a wurin mutuwa. Annabawa suna bincikan la ilaha illallah da tabbatar da cewa mutum ya mutu akan musulunci. Mu dubi annabi Nuhu, gashi an ce ya zo mutuwa, amma wasiyar da yake wa ɗan shi kenan, ba wai filaye kaza, gonaki kaza, account a kaza, company kaza, muna da hannun jali kaza, karfa ka manta, isauri ka rubuta, kaga na kusa mutuwa. Ba wannan ne dama annabawa ba fa. Abin da ya dame su shine la ilaha illallah, abin da ya dame su musulunci. Annabin Allah, bawan Allah ya akko da ya zo rasuwa, Allah cewa yi am kuntum shuhada a iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Annabi Yaqub da yazo rasuwa tattaro ƴaƴansu, ƴaƴan shi su Yusuf su Binyamin da sauransu, yace ƴaƴana yanzu nan me za ku bauta bayan na mutu? Suka ce ai Allahn da ka bautawa, kai da iyayenka annabawan nan da kakanninka annabawa, Allah ɗaya din nan shi za mu bauta, kuma mu musulmi ne. Annabi Ibrahim da yake ginin Ka'aba da shi da ɗan shi Isma'il, mecece addu'ar su? Allah cewa yi wa iz yarfau ibrahimul qawa'idu wa iz yarfau ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Annabi Ibrahim yana ginin Ka'aba shi da Isma'il, suna daga foundation suna sawa, suna daga bulo da harsasai suna sawa. Abinda suke roƙon Allah, Allah wannan aiki duk da kai ka samu, amma ka ji tsoro, ka tausaya mana, ka karbi wannan aiki. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah ka sa mu musulmi ne gare ka. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka, Allah daga cikin zuriyarmu ka sa a samu musulmi waɗanda za su sallama maka. Wa'arina manasikana, Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka. Wa tub alaina, Allah ka karɓi tubanmu, innaka antat tawwabur rahim. Annabiyin Allah Yusuf da ya zo rasuwa me yace? Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid-dunya wal-akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Mulki kyau, sarauta, kasaita da isa ba ta da samun da'irin Annabi Yusuf ba, fatin da aka yi duniya jama'a har ta tashi. Annabi dan annabi, jikan annabi, ka duba jama'a mataki hudu. Shi annabi, baban shi Yaqub annabi, kakan shi Ishaqa annabi, baban kakan shi Ibrahim annabi, khalilur rahmani wattakhadha Allah Ibrahima khalila, baban kakan Yusuf kenan. Tun da aka yi duniya ba a samu dan da ya samu irin wannan mukamin ba. Sannan ya zo ya sarauta rabin kyau baki ɗaya, kuma aka tattara aka bashi. Duk wani saurayi da kake ganin shi sarkace ce saboda kyau, duk wata haɗaɗɗiyar budurwa tsaleliya, duk wani mai kyau in ka tattara kyansu to suna ɓari ɗaya. Annabi Yusuf kuma ya riƙe ɓari ɗaya. Don Allah, me ya Allah bai ba Annabi Yusuf ba, komai Allah ya haɗa mishi. Amma wallahi da ya zo rasuwa sai kankan da kai yana cewa rabbi kad ataitani min al-mulki, ya Allah mulki ka bani, na gode. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, ka sanar da ni fassarar mafarki. Ko kiristoci sun san Yusuf a mai fassarar mafarki, a ce Joseph the dreamer, mai fassarar mafarki. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai sai ce fatir as-samawati wal ardi, Allah kai ka halicci sammai, kai ka halicci ƙasa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, duniya da lahira kai ne mai gidana. Ba ni da wani majibinci, ba ni da wani shugaba, ba wanda yake jagorancin lamarina in ba kai ba. Abinda nake roƙon kai mun arziki, tawaffani musliman, in za ka ɗauki raina ka ɗauki raina ina musulmi. Wa alhiqni bis-salihin, ka tashe ni ka haɗa ni da bayin Allah na gari ranar alkiyama. Dan Allah, jama'ar musulmi, ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa masu daraja kenan. Yanzu don Allah, kai da kake saurare na, ko ke da kike saurare na, ko ku da kuke saurare na, wannan shiri kuka yi wa 'ya'yanku, ku ga cewa sun tabbata akan musulunci ko bayan baku. Wannan shiri kai wa 'ya'yanka, kamar yadda yanzu ka sai musu gidaje, ka sai musu filaye, ka sai hannun jali, kayi kaza kayi kaza, duk dan da aka haifa zaka je ka bude mishi account da naira miliyan kaza, zaka yi mishi kaza, duk kayi mishi provisions, kayi mishi tattali na rayuwa. Dan Allah, wani tattali kai wa danka, kamar yadda kai mishi tattalin yadda zai rayu bayan baka, wani tattali kai mai akan ya tabbata akan addinin musulunci. Jama'a, kuna fahimtar tambayar nan da kyau? To wannan tambaya ce ba wadda muke bukata yanzu ka amsa mana ba, ko ka rubuto mana amsa. A'a, wannan tambaya ce ta kaje ka amsa ta a aikace kai da kanka. Wannan shiri kai wa 'ya'yanka, ko bayan ka mutu su ci gaba akan musulunci. Na ɗaya, sai ka koyar da su musulunci. Na biyu, sai ka sa musu kishin musulunci. Na uku, sai ka tabbatar da cewa duk abin da zai rugurguza wannan musulunci baya tare da su, ya kau suna kyamar shi. A takaice, in kai musu wannan, sai ka kwanta kai musu wasiyya sanda za ka mutu, shikenan sai su tabbata akan wannan wasiyya. Amma ka sa danka islamiya kawai, baka damu da ya yake karatu islamiya ba, baka bincika imanin shi, baka bincika aqidar shi, yaya islamiyar take, yaya malaman islamiyar, wannan duk ba matsalar ka bace. Da an zo magana kuma, ai alhamdulillah dai, Allah ya sa mu cika da imani, amun addu'a kai dan ba mugun abu kai ba dan haka ba a amsa maka amma wannan shiri kai in bayan ka cika da imanin danka ma ya taso ya cika da imani kamar yadda ake harin danka ya taso ya ridda ya bar addinin ka shin kana shirin danka ya taso ya ainihin tabbata akan addini yanzu arna na kasar nan tura yan mata suka yi babban birnin tarayya Abuja manya manyan yan mata masu ladabi masu iya girki masu iya wanki da guga da iya kula da gida dan a dauke su a matsayin house girls a dauke su boyi boyi a ba su gida kai ne mai gida sunanka Alhajiwa ne ke kuma madam din gida Hajiya wance kun haifi yaya shi Alhaji ya fita office ranka ya dade ke kuma ranka ya dade ke ma kin fita office to yanzu kun bar gida a hannun wa a hannun Juliet da kuma Jacob Jacob shine mai tuka yara ya kai su makarantar Nazari Juliet ita ce za ta yi musu abinci sannan kuma ga wata Maria ita kuma ita ce take musu ainihin wanke-wanke a gida kun bar ƴaƴan ku tsakanin arna sanda kuka tafi din nan wace tarbiya suke sa musu wace aqida suke sa musu wace lalata suke koya musu a hannunsu suka girma su suka kai su makaranta makarantar da aka kai su wata iri ce akwai tarbiya addini kai duk ba wannan ya dame ka ba abin da ya dame ka kai dai yanzu tunda ka ga falalar boko saboda ta hanyar boko kake ci ta hanyar boko kake sha ta hanyar boko kake rayuwa yanzu kai ka rude duk yadda za a yi danka ya makarantar da tafi kowace ta boko ka yadda dan haka zai tafi makarantar boko tun karfe 8 ba zai shigo gida ba sai karfe 5 na yamma saboda ne bayan an tashi boko kuma akwai lesson magana islamiya fa wannan an manta da ita magana addinin musulunci fa an manta da shi me yasa saboda shi addinin musulunci an ga ko mutum ya karanta shi ba zai ci abinci ta hanyar ba ba zai zama director ba ba zai zama minister ba ba zai zama pamsec ba ba za a bashi motar gwamnati ko gidan gwamnati ba ba shi da recognition a idon hukuma saboda haka kai ma baka damu ba ka tabbatar da cewa kai din nan ka kauce wa hanyar annabawa ka bata kuma duk danka da ya taso ya ridda sai Allah ya rubuta maka zunubin yin ridda din nan domin antal ladhi sananta lahu tilka sunnata sayyi'a kai ne ka dora shi akan wannan muguwar hanya ku je ku ga yadda ƴaƴan suke in ba mutanen da suka kula da addini ba garuruka irin su Abuja Port Harcourt Lagos wallahi ƴaƴan musulmi da ke tasowa a waɗannan garurukan suna cikin hadari game da imaninsu Allahumma sai inda aka samu mutane akwai mutanen kirki ko ina amma wallahi da yawanci wasu kawai sun shagaltu da duniya ne shi ba makaranta yayin irin ta gwamnati ya secondary irin ta gwamnati ya jami'a irin ta gwamnati amma ya waye gari ya zama director general ko minister ko pamsec ko kaza amma gani yake yi to dan shi in ba yayi makarantar da tafi kowace tsada ba ba zai riki mukami irin wannan ba saboda haka akan ayi yadda dan zai samu karatu mai yawa na boko akan haka za a yi asarar tarbiyyar musulunci za a yi asarar tarbiyyar al'adu da aka gada na wannan kabila wadda take al'ada ce ta gari hatta harshen iyayenka ma sai danka ya waye gari bai iya ba a waye gari addinin musulunci danka bai iya ba bai iya komai ba amma an jima kuma sai ka ce mu ne masu bin addinin annabawa kana yaudarar kanka ne saboda haka iyaye ku lura da waɗannan abubuwan shesa kullum mutananmu nan da muke rayuwa in our local areas a yankunan mu waɗannan na gargajiya nake cewa mu kuma yana daga abubuwan da ke rugurguza mana tarbiyya tallace-tallace da ƴan mata da samari suke yi waɗannan maganganun za ku ji su babu daɗi kuma talla ya zama ruwan dare ne kusan ba wanda bai ba amma kuskure ne da ya faru a rayuwa ya za a yi kokari a gyara shi tallan nan illa yake haifar mana jama'a tallan nan yana lalatar da tarbiyya yana hana yaranmu karatu sannan abu na biyu wasan dare da kuke barin ƴaƴanku kullum nayi maganganu ne kwana uku da suka wuce wasan dare da kuke barin ƴaƴanku su fito wasan ojiyo-jiyo su fito wasan kalankuwa su fito wasan ƴan mata wasan wacece daga nan wannan yana taimakawa yara suna lalacewa abinda sunna ta faɗi hadisi sahihi cikin sahihin Bukhari manzo Allah yace al-muru tana yi a lokacin nan shedanin aljanu suke kalankuwa a lokacin nan shedanin aljanu suke sharo a lokacin shedanin aljanu suke wasannin su to duk sanda yara suka fito suna wasa a lokacin nan aljani zai shige shi ko ya mai da shi dan iska ko kuma ya lalata tarbiyar shi ko kuma ya lalata da wata gaba ta shi a ce shikenan daga yaro ya fita za su je ojiju aljani ya buge shi ne so nawa muka samu haka nan muciya yaro kawai ya fita ya je zai kai tuwo gidan kakannin shi wuf aljani ya buge shi kawai shikenan aljani yaro ya dawo gidan yace duk sai na kashe ku yau duk sai na kashe ku yau ta uzu billahi lafiya yake duk sai na kashe ku aka je ana karanta mishi alqur'ani aljani yazo yace ya taka wuya na ne ya aka yi taka wuyan kai yace muna kwanta muna wasa yazo yace ya taka wuya na yau in kai shedani ne ai shi kuma shine babban shedani kai ifritu ne shi shedani tushi kenan fa daga ran nan mai gidan nan yace ya soke kai tuwo gidan kakannin gaba daya kowa ya rinka yin cefanan shi yace yaro ya zo yana cewa duk zai kashe mu wallahi ku rinka tare ƴaƴanku annabi yace a rinka tare ƴaƴa lokacin da almoro tai a rinka tare ƴaƴa ku hana yaranku fita wasannin dare don Allah karatun boko da na muhammadiya da ake biya wa ƴaƴanku ku rinka tare su ana kuma wallahi kamar nan muciya daga baya ne aka lalace mu da muka taso wa farko a nan muciya san ba haka ake yi ba da duk muna zuwa lesson duk cikin clockwater din nan da ake cewa clockwater na railway din nan muke zuwa lesson saboda haka duk wani tsohon dan muciya ya tashi ya iya turanci mai kyau ya kuma iya breaking saboda cikin ƴaƴan kabilu da arna ko muke zuwa ana yin lesson da la'asar a je makaranta allo da azhar da la'asar a tafi makaranta ainihin lesson dare na yi kowa sai ya shiga daki gari na wayewa sai ka ga yara da littattafan boko yadda ka san malamai za su karatun soro kai da ka san kana primary 1 primary 2 zaka je kana ta karbo na sino ka zo ka tara za a tafi LEA ko za a tafi Santarira ko za a tafi motoji ko za a tafi wacece sai ya zama yara suna karatu suna fahimta abubuwa yanzu duk komai ya rikice lesson yanzu a gida ɗaya za a samu dan secondary za a samu dan university wani yana polytechnic wani yana FCE su zauna suna wa yara lesson ba za su zauna ba a gidan za a samu malama za a samu malami a zauna ana wa yara lesson ba za a zauna ba lesson na yara minti ne yake bukata minti 15 zuwa minti 20-30 ya isa sai a tashi su dan yi tsalle-tsallen su a kofar daki sai su shiga daki su yi kwanciyar su to amma abubuwan yanzu duk sun barkace jama'a karfe 9 na dare sai ka ji wani yaron ya fito shi kadai yana ojiyo in ya ji ba wanda ya ansa sai ya je kwangwasa gidan mutane da yaya lafiya yau gari ba wanda ya fito wasa kamar sunna Allah ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan to da haka annabawa haka suke wa ƴaƴansu sannan sai malam yace wadalla alhadith ala anna la ilaha illa Allah afdalul zikri wannan hadisi na annabi Nuhu da shi da hadisin da muka karanta a farkon babin ya nuna cewa la ilaha illa Allah ita ce zikiri mafi falala haka hadisin annabi Musa shi ma yana nuna la ilaha illa Allah ita ce zikiri mafi falala jama'a mun gane wannan da kyau ko ka hadisi Abdullah ibn Amr marfu'an kama hadisin da Abdullah dan Amr ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa addu'ar da tafi kowace jama'a ita ce addu'ar ranar arafa to yanzu ranar arafa anan ana nufin li arafa aw hatta li ghairi arafa a zahiri hatta li ghairi arafa illa anna li arafa afdal haka ce yau arafa yau jajibarin babbar sallah to wannan ranar ta wannan yinin yafi kowane yini daraja wajen ainihin addu'a kamar yadda a dare rake daren Lailatul Qadr yafi kowane dare daraja to a rana yini kuma yinin arafa dan haka alhaji in za su tafi sai a ce alhaji in an je duk Allah a saka mu cikin addu'a rana arafa jama'a ba wai tsayawa za ku tafi kuna daukan hotuna ba abin ya ne mana takeici jama'a alhazan mu kaga an tsaya nan an yi gwatso nan to dauke ni na yayi ko eh to dauki wannan kuma hajiya to shikenan dauke ni wannan zai dafa dutse wannan zai dafa raƙumi ana takwasa falala mu ranar diban garabasa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunda ake ba a taba ganin shedan ya kaskanta ya kunyata ya wulakanta irin wannan ranar ba saboda a wannan rana bayin Allah sun taho daga ko ina a duniya an zo an tare a wuri daya shedan ya wasa wukan shi shi da jama'a shi yau fa an tara musu mutane shiryayyu a wuri daya za su yi fata-fata da su sai shedan ya gama duk barnar da zai karshen yinin arafa sai Allah ya ce wa mala'iku mala'ikuna waɗannan mutane me ya tara su ne Allah ya san abin da ya tara su amma sai ya ce me ya tara su ne ku duba me ya tara su sai ai duk sun taru saboda kai ne sai ya ce to ina kafa ku sheda duk na gafarta musu duk ne musu aljanna manzo Allah ya ce shedan ya juya ya yi ihu ya tuntsira gudu-gudu ya yi kuka ya yi ihu saboda ya gama yin asara gaba daya duk wahalar da ya auni guda ya lalata ya sa wani kaza ya kafin wani ya cike Allah da aka taru don shi ya ce ya ba su aljanna kuma duk abin da suka ya yafe musu to amma a wannan yinin yini ne daraja kayi addu'a dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai budurwa ce ke bazawara ce ke saurayi ne kai kai ma'aikaci ne ka daga hannu kai ta addu'a jama'a tsayawa ake tsayin daka a kalli gabas a zaune ne a tsaye ne a daga hannu duk bukatun ka ran nan ka gaya wa Allah ba kwana ka ce Allah ba ni kudi Allah ka sa in ci takara Allah ka sa in ka da kowa Allah ka sa ni kadai ne zan huce duk kai abin da ya dame ka ka fada a wannan rana saboda yini ne da yafi kowanne haka gashi annabi yace khairud du'a'i addu'a mafi alheri du'a yawmi arafa jama'a mun gane wannan da kyau ko wallahi alazim duk da yake irin yadda ake wa mutanen Najeriya bana goyen baya ai ta diban kudi ana bayo malamai su je su yi addu'a su je haji su yi kaza 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 duk da bani goyen bayan irin wannan tsarin amma ina cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da da ikon Allah muke zama lafiya a ƙasar nan saboda dan Najeriya yayi imani da addu'a a ce je kama ka kai mana addu'a je kama ka kai mana to ba wannan ne kuskuren ba kuskuren shine ga abubuwan da yafi kamata a yi sai a manta da shi su kuma maluma ba za su yi adalci dan an baka ka ce to shikenan a ba ladani na ko a ba mai kira min sallah shekara 30 yana kira min sallah bai je ba ni ko nayi so 40 ba haka malaman suke alfahari ba yace umara ta 40 hajji ta 70 to Allah ya biya amma sai ka ce to bana a ba ladan ina mai sharan masallaci ina mai zubar buta duk kuje mu bana za mu zauna mu ci gaba da ta da iqama duk abin da zai rage darajarka to amma ina cewa daga cikin babban dalilin da yasa Allah ke zaunar da mu lafiya shine imanin da muka yi da addu'a kuma imani da addu'a a kasar maka wannan gaskiya ne domin ko a jahiliya aka zalunci mutum in ya zo gaban Ka'aba ya fashe da kuka ya daga hannu yanzu sai kaga duk waɗanda suka cuce shi sun zo sun ce ai mu wani ta muke abin da zafi haka ba a'a ba mu mai maka da kudin ka me ya zafi ba ka kawo mu gaban Allah a Ka'aba saboda kowa ya tsorata sanda suka taba yabawa annabi wani najasa ta raƙumi ta fitsarin raƙumi menene mahaifar raƙumi da abubuwa da annabi ya dago daga sallah ya daga hannu da suna ta dariya suna ta kyalkyala dariya su ne mai shigantaka kai ne shi dubi yadda ya da annabi ya dago ya daga hannu kuma sai kowa jikin shi ya sanyi duk wanda ya san darajar Ka'aba ya san darajar Makka ya san darajar ranar Arafa ya san wannan rana akwai falala a ciki sai yasa alhazan mun kun je daukan hoto ma da ake a wurin aikin hajji gaba ɗaya malamai sun ce wannan ma ba shi daga cikin addini ka karanta dalilin hajji wal mu'tamir jama'a mun gane wannan da ke ku ba daidai bane daukan hoton da ake yi ku je ku yi ta ibada ku yi ta roƙon Allah ka daga hannu ka roƙi Allah ka yi wa Allah kuka Allah ka gafarta min na shiga uku na lalace in baka gafarta min ba Allah ka biya mini bukata Allah ka ƙaro min jali Allah ka sa in zama babban dan kasuwa Allah ka sa in gama kaza Allah ka biya bukata Allah ka ji kan kaza Allah ka gafarta kasuwa ne kai ta addu'a kana kakkamowa dama da hagu wallahi sai ka ga aiki da cikawa in ka dawo kuma da mutane sai su je a yi ta daukan hoto wannan ya ga wata bazawara an ce ta zo hajji da umara ta makale a nan ta ci shinkafa kaza ta koshi kwankwason ta ya kauri sai ga ya koma yana tadi da ita bawan Allah ana ta addu'a kai kana ta tadi ba neman aure a aikin hajji ai Allah ya kiyaye saboda haka sai yake cewa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin da ni da annabawan da suka zo kafin ni suka faɗi ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace kalma magana mafi alheri zikiri addu'a mafi girma wadda da ni da annabawan da muke yi ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Lahul mulku wa lahul hamdu, godiya da mulki duk ga Allah suke. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komai. To wannan ita ce addu'a, ita ce zikiri mafi girma da annabi da shi da annabawan da suka zo kafin shi suke yi. Rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi, wa anhu aidan marfu'a, har wa yau dai shi ainihin wato wannan ainihin hadisi an rawaito shi daga Abdullahi dan Amr dan As daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun ji wannan da muka karanto a cikin sharhi, saboda haka in aka ce maka wannan zikiri ne, wata addu'a ce wadda tafi kowace, sai ka ce la ilaha illallah. Me yasa sai ka kawo hadisin can na kan babi na annabi Musa, sannan sai ka sake kawo wannan kuma? To sai kuma mu sake ci gaba a cikin sharhi, yace wa anhu aidan marfu'an, har wa yau dai, wato wannan hadisin ne yake ishara daga gare shi, har wa yau dai daga Abdullahi dan Amr dan As daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi ma Tirmidhi ne rawaito shi kamar yadda zaka zo ka ji da Nasa'i da Ibn Hibban da Hakim. Yace yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyama, tabbiji ranar al-qiyama, manzon Allah yace za a daga wani mutum a saman halittu duk baki daya, ayye kuwa ayi ta ayi ihu duk jama'ar kiyama hankalin su ya dawo kan wannan mutum kwaya daya. Fayun sharu lahu 99 sijillan, sai a baza littafi mujalladi 99, duk zunubai ne a rubuce a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai an yi shelatu kuna, sai an yi kirari, sai an yi ihu duk kiyama, kowa hankalin shi ya dawo kan wane dan wane, sai a fara baje mujalladai manya-manyan littattafai daya biyu uku, duk ba wani karatu ne a ciki ba sai saban Allah da ya aka rubuta a duniya. Kullu sijillin minha maddal basri, kowane littafi daya daga ciki fadin shi ya kai iyakar ganinka, girman littafin ba wai kamar bulugul maram ko risala ko kawaidi ko hisnul muslim dan musuli ba, ina fadin idanka iyakar ganinka duk girman littafi daya ne. Summa yuqalu, sannan sai a ce da shi wannan bawan Allah, wannan mutum atankiru min hadha shay'an, daga cikin duk zunuban nan da aka rubuta mujalladi 99 kana musun abu daya da aka rubuta daga ciki? Azalamaka katibati alhasibuna, mala'ikuna da ke rubuta ainihin wato ayyuka suke kula da kai sun zalunce ka ne? Fa yaqulu la ya rab, sai ya ce a'a ya Ubangiji, ba na musun ko ɗaya, ba a yi min ƙari ba, ba a cuce ni ba. Fa yuqalu, sai a ce afalaka uzrun, to kana da wani hanzari da baka kare kanka? Domin ba daukan lawaya a ranar, Allah ya ce ko za a baka kwanaki ka je ka dauki lawaya, kana da wata magana da zaka faɗi da zaka kare kanka? Aw hasanatun, ko kana da wani lada ko kwaya ɗaya da zaka kawo a ɗan kara a gani? Fayahabur rajulu, sai wannan mutum ya firgita, idan Allah zunubi 99, littafi 99, mujalladi 99 duk zunubi ne a jiki, ba hadisai ba fa, ba sharhin bulugul maram ba, ba sharhin risala ba, ba sharhin aqida ba, tsabar zunubi ne a ciki kawai ake bayani. Yo wannan zunubi, dan haka shi kanshi ma mutumin sai ya firgita. Fayaqulu la, sai ya ce ai ba ni da wani uzuri ya Allah, kuma ba ni da wani lada kwaya dai ma da zan iya kawo. Yo kuma na kawo me zai yi a bakin waɗannan? Fayaqulu bala, sai Allah ya ce a'a, kana da wani lada, kai ka manta mu ban manta ba. Inna laka indana hasana, kana da wani alheri, kana da wani lada kwaya daya. Wa annahu la zulma alaikal yawm, ai kirarin yau ita ce yau kiyama, ba zalunci. Kaga da nan duniya ce mai ƙuri'a daya, ina zai kai a gaban mai 99? Yau mai 99 ma ana neman a dakile a daga mai daya. Duniya kenan gidan zalunci mala. Don haka Bahaushe ya yi gaskiya da in aka yi mutuwa sai ya ce wa ne ya riga mu gidan gaskiya. Gidan gaskiya. Saboda yanzu dai ka duba ka gani 99 yake da shi littattafai da na zunubai. To kana iya tuna wani uzuri ko kana da wani lada kwaya da sai ya ce a'a.
ma'ana ba wai fa babu bane domin nassin yana nuna cewa fayahabu ya ji tsoro ne ya furgita ne wato yana da shi din ma amma yana ganin ko ma na ka wannan ma me ma za a yi
dan haka kawai sai Allah madaukakin sarki sai ce fa yukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai a fito da wani kati wata takadda wadda a cikinta an rubuta na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne abin da ke rubuta cikin katin kenan fa yaqulu ya rab sai ce ya ubangiji haba ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat wannan dan kati ne zai yi a gaban waɗannan tafka-tafkan littattafai saboda ya razana tun farko fayuqalu sai a ce innaka la tuzlamu an ce da kai ka saurara yau ba za a cuce ka ba yau ba zalunci fatuba usjillatu fi kiffatin sai a dauko waɗannan manya-manyan littattafai sai a aje su a tafi guda wal bitaqatu fi kiffatin sai a dauko wannan ainihin kati wanda ke dauke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai a dora shi akan tafi guda na ma'auni fa bashatis sijillatu wa saqulatil bitaqa sai duk waɗannan littattafai nauyin su ya sampe ya zama ba su da nauyi sai wannan kati sai zan yayi nauyi sai la ilaha illallah jittarin jayi littafin zunuban nan me mahallin shahid a cikin hadisin nan falalan la ilaha illallah falalan tauhidi amma ka ji fa sharadi a baya sai ka fadi kana me sane sai ka sheda sai ka samu yaqini to shikenan sai te maka wannan amfanin sannan ya zama ka fada dan Allah ne amma ka ce tunda gawa na can ko kasuwa na can suna wa'azi sun ce mu kafirai ne mu ma bari mu zo mu la ilaha illallah duk mu dugulgula harkar duk aya mu sai gaba daya ka zinduma ashar to kaga wannan tun farko da ba dan Allah ka ta yamma zikirin ka amma ka daure a rayuwarka kai la ilaha illallah ko da kafa daya saboda Allah ka ga yadda za ta yi maka aiki dan Allah jama'a mutumin da ya la ilaha illallah kafa daya kun ji yadda ta yi mai rana dan Allah mutumin da ya kafa dubu ko kafa dari ko kafa miliyan ko miliyan goma kafin ya mutu dan Allah wacce irin rana ce ba za ta yi mai ba a kiyama to amma sai ka yi saboda Allah in ba ka yi saboda Allah ba za ta yi wannan ranar ba rawahu at-tirmidhi wa hasanahu al-imam at-tirmidhi rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne kyakkyawa والنسائي هكذا الامام النسائي وابن هبانا هكذا الامام ابن هبانا دو وادنن مالامي باكي دايا سن رويتو wannan hadisi والحاكم هكذا الحاكم يا رويتو شي وقال حاكم سيتي صحيح على شرط مسلم wannan hadisi ya inganta bisa sharadin muslim وقال الذهبي في تلخيصه الامام الذهبي كما a cikin at-talkhis al-mustadrak yace sahih wannan hadisi ya tabbata ingantacce ne amma bai kai sharadin muslim ba kenan jama'a mun ji wannan da kyau ko to can kun ga tun farko ai ya ce rawahu ibn hibban da wana da ya lissafo su ko to shine malam sai yake cewa qauluhu rawahu ibn hibban wal hakim da aka ce ibn hibban da hakim suka rawaito wannan hadisi kullum muna karanta a blogul maram da sauran littattafai muna jin ibn hibban da hakim sai yake wa ibn hibban shi ibn hibban din nan da yake cewa dan hibban ismuhu Muhammad ibn Hibbana sunan shi Muhammad dan Hibbana an gane wannan da kyau bi kasril muhmala wannan hasabe sai yace ai mai kasara mara dugo ne kaka mai da shi jin karami ko kuma hasabe mai ruwa wa tashdidil muwahhada sannan kuma wannan ba ita kuma kai mata shadda kace Hibbana ibn Ahmad ibn Hibbana ibn Mu'adh wato cikakken sunan shi Muhammad dan Hibban dan Ahmad dan Hibban mana an sa mu ainihin baban shi sunan kakan shi kenan dan Mu'adh Abu Hatim ana ce mishi Abu Hatim har wayo to sai dai ku kiyaye Abu Hatim akwai Abu Hatim Ar-Razi baban Abdurrahman akwai kuma Abu Hatim ibn Hibban to saboda kar abin yanzan akwai iltibasi kar yanzan akwai rudawa sai malaman hadisi suka daina cewa wannan Abu Hatim sai suka shaharar da shi suka sa aka fi sanin shi da Ibn Hibban shi kuma wancan baban Abdurrahman shi kuma sai aka fi sanin shi da Abu Hatim, Abu Hatim al-Razi, wannan kuma Abu Hatim ibn Hibban at-Tamimi al-Busti al-Hafiz, babban mahaddaci, mutumin kasar Afghanistan ne wannan mutumin, sahibu tasanif, wanda yake da littattafai manya-manya, kas-sahihi kamar sahih, littafin shi sahih na ibn Hibban mujalladi 35 ne, mujalladi 35 ne, yayi shi ne da nufin shi ma sahihi ne kamar yadda Bukhari yake da Muslim, sai dai saboda malamai ba su karbe shi a wannan matsayin ba, shi yasa ba a gwama su ba. Wa tarikh, yana da tarikh, wa du'afa, yana da kitabu du'afa wal matrukin, wa thiqat, yana da kuma ainihin kitabu thiqat, wa ghairu zalik, da waɗansu littafai, wa ghairu zalika, da waɗansu littafan da yawa. An ce ya mutu ya bar littafai cike da ɗaki guda, yayi wasiya akan ya sadaukar da littafan sun zama waqafi, ɗalibai da malamai su rinka zuwa suna nazari suna karantawa, sai dai kuma sai aka samu azzaluman sarakuna sai suka yi sakaci, sai aka bi aka lalata su. Shi yasa babu, yana daga cikin mutanen malaman da sun yi waqafi, amma yau in ka je libraries na duniya, international libraries, abin nan maktabat al-alamiya, ba za ka ga littafan shi ba, amma da yawancin za ka ga malaman hadisi waɗanda suka sadaukar da littafan su, sai ka ga in ka je maktabatu zahiriya ko maktaba ta jami'ar islamiya, sai ka ga dinnan littafan malam wane ne. Misali al-sheikh al-imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani, da ya zo rasuwa, yana daga cikin wasiyar da ya ce jami'ar islamiya ta Madina, da izinin Allah ta daga sunan shi, ya ci moriyarta, ita ce jami'ar da ya fara karantarwa daga cikin tsarin makarantun zamani, don haka saboda girmamawa da kulla karin kullin zumunci tsakanin shi da su, duk littafan shi da ya mutu ya bari ya ce a kwashe su gaba daya a kai su Madina. Don haka yanzu in ka je ka shiga cikin jami'ar islamiya, ka shiga cikin library din su, za ka ga bangare su kutin da guda duk littafan Nasiruddin al-Albani ne, ba wai littafan shi da ya rubuta ba, littafan shi da ya mallaka wanda ya nazari har ya rayu, duk sai yasa aka kwashe su a jirgin sama aka kai su can, ya sadaukar da su. To aka ce kana min auiyatil ilmi, qala al-hakim, al-hakim an-naysabu yace kana min auiyatil ilmi, wannan malamin Ibn Hibban yana daga cikin buhunan ilimi, buhun ilimi da malam Jatauna albarka yake fadi fa gaskiya akwai tun zamanin Abu Huraira. Ka karanta hadisin Bukhari kitabul ilmi, Abu Huraira yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aini, yace buhu biyu na ilimi na haddato daga manzon Allah, buhu buhu. Abu Huraira ya faɗi a cikin hadisi, don haka aka ce shi kanshi wannan Ibn Hibban buhu ne, wato mazubar ilimi ce, taska ce, fil fiqhi, wajen fiqhu, wal lugha da lugha, wal hadis da hadisi, wal wa'azi da kuma wa'azi, yana da littafai duk a waɗannan bangarorin da aka faɗi. Wa min uqala'ir rijal, kuma yana daga cikin mutane masu kaifin hankali, sai ka karanta littafin shi kitabul uqala, daga yana da basira, yana da dabara, yana da hikima malami. مات سنة 54 و300 بمدينة بوست يا رسول اينهم اغارنسو غارن بوست اشيكارا هجرانا دا 354 بوست دينن سي مالن يچي بدم الموحدة بادن اي متا ضمه وسكون المحمله سنن سين دين كما اي متا داوري اتي بوست دان كان تكتاش فدي سي كاتي البوستي to kasashen da yake da an kasabta su wannan ainihin garin, asalin garin, asalin kasar da tana cikin Afghanistan, amma yanzu garin ya fada ina jin Tajikistan, zaka ji Kistan tan 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 da wannan cikin tan tan kasa din, to yana nan dai a nan yankin ne da yake na wajen su Afghanistan din nan, Allah ya gafarta mishi. Wa amma al-hakim, amma hakim fa kullum muna jin ana cewa hakim hakim, fasmuhu Muhammad ibn Abdullah, sunan shi Muhammad dan Abdullahi ibn Muhammad bin Naisaburi, dan Muhammad bin Naisaburi, mutumin kasar Iraki ne. Abu Abdullahi, an ne mishi alkunya da cewa baban Abdullahi, al-Hafiz, babban mahaddaci, wa yu'rafu ibn al-Bayy', an fi sanin shi da ibn al-Bayy', wulida sanata 21 wa 300, an haife shi hijira annabi na da shekara 321, wa sannafa tasanif, ya rubuta littafai da dama, kal mustadrak, kamar littafin al mustadrak ala sahihaini, wato yana ganin hadisan da suka cancanci Bukhari da Muslim su kawo a littattafan su a bisa ka'idojin su ba su kawo ba shine ya tattara su. To da ya tattara ya gama sai ya zo ya fara gyara littafin, ya ci ɗaya bisa biyar na littafin sai ya rasu. Shine Sufi a cikin tadribin rawi yace duk wanda zai dauki abin da ke cikin littafin Hakim in dai zai dauki ɗaya bisa biyar din farko ne to wannan zai iya dauka kai tsaye, amma in dai zai dauki sauran hudu bisa biyar na ƙarshe ne yace to sai ya yi bincike ko kuma sai ya ji abin da malamai suka ce. Shine al-Imamu Zahabi da ya taso sai ya zauna ya binciki littafin sai ya rinka wa littafin ta'liqi wuraren da Hakim ya inganta, in ya tabbata ya tabbatar, in bai tabbata ba ya gyara. Wuraren da Hakim ya ce sahihun ala sharfi shaykhaini sai ka ji wani lokacin Zahabi ya ce la wallahi, a'a wallahi ba haka abin yake ba, inna ma huwa sahihun faqat, sahihi ne kadai amma bai cika sharadin Bukhari da Muslim ba, ko kuma yace a'a sahihi ne amma a bisa sharadin Muslim banda Bukhari, ko sahihi ne a bisa sharadin Bukhari banda Muslim, ko kuma ma tun farko yace la wallahi ko daya ba ma sahihi bane balle a bisa sharadin Bukhari da Muslim. To wannan shi ake kira talkhisul mustadrak, talkhisul mustadrak. To Nasiruddin al-Albani da yazo shi kuma sai ya hada ya tahqiqin su gaba daya. Ina fatan mun gane, ana nan ba a buga shi ba tukuna insha Allah. Wa tarihu Naysabur, sannan kuma da tarihin Naysabur, shi wannan malamin yayi tarihin garin Naysabur, garin su kenan. Amma ina son ka gane, in ka ji malamin hadisi ya rubuta littafi ya ce tarihin garin su, ba asalin tarihin garin kawai yake nufi ba, yana nufin zai kawo tarihin garin, zai kuma ruwaito wasu hadisai akan masaloli da yawa a ciki. Amma wai yana ya sanya wa littafin wannan sunan ne dan ya wanzar da sunan garin su, tarihu Jurjan, tarihu Madinatu Dimashq, tarihu Baghdad, tarihu kaza, to shi ma yayi tarihu Naysabur wa ghairi wa ghairahuma, da waɗansu littafan biyu ya rubuta su, wa ghairihima, da waɗansu littafan. Wa mata sanata 540, Imam al-Hakim ya rasu ainihin hijirana da shekaru 405 a daidai wannan lokacin ainihin ya rasu. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'ar musulmi kar ku manta, muna karatun kitabut tauhidi allazi huwa haqqul lahi 'alal ibadi, wanda shehin dariqat tijaniya yace a daina karantawa, a daina saurare dan Allah. Tun da muka fara karatun littafin nan yau muna kasar na shida, me ke cikin ba Qur'ani da hadisi ba, babu. Sai in malamin ya zo karshen littafin sai ya ce fihi masail, a cikin littafin nan akwai masaloli kamar haka, to sai ka karanta. Yanzu ayoyin Qur'anin kake musu ko hadisan ko kana musu masalolin ne, ka daidai irin masalolin yadda suke a babin farko ko? To yanzu kuma sai ne, sai kuma ainihin abubuwan da za su zo a ainihin wato masalolin da za su zo a ciki, sai ya ce fihi masail, a cikin ainihin wato wannan babi akwai tarihin Tirmidhi ko? Eh haka ne. Eh wanne? Hadisan Annabi Musa? Hadisan Abu Sa'id ko? Eh ya nuna cewa da'ifi ne. To wallahu alam, a kashin gaskiya yanzu na manta wani bincike da ne na musamman akan wannan hadisi, amma kwarai da gaske ni dai a iya sani na wannan hadisi sahihi ne, kwarai da gaske shi hadisin Annabi Musa ba. Shi yasa za ku ji kaso zuwa na da yawa a wurin wa'azi da sauran wurare na sha gabatar da shi a matsayin hadisi ne sahihi, abinda na fi sani kenan. Shi kanshi da ya ba a fashi nan ya yi ishara zuwa ga takhriji na sharhu sunna ta sa'ar na'ud. Wallahu alam, a iya sani na ni dai hadisi ne sahihi. To dangane da Tirmidhi kuma da yace Tirmidhi ma ruwaito ko? Sai yace a Tirmidhi, shi kuma Tirmidhi fa, Tirmidhi ana danganta shi zuwa ga kasar su ne wanda yau Turawa suka bata sunan suke cewa Tamez. Tamez, T E R Z Tamez, T E R M-E-Z, shi ne Tamez, haka suke faɗin sunan shi ma duk kusa da waɗancan ƙasashen su Iran da sauransu ne da wajen Afghanistan. Amma garin ana iya karanta shi Tirmidhi ko Tirmidhi ko tarmuz duk daidai ne. To at-Tirmidhi yace ismuhu Muhammad ibn Isa ibn Saura, sunan shi Muhammad dan Isa dan Saura. Ana karanta Saura din yace bi fatihil muhmala, sunan din ana mata fataha ne, kakkace ibn Sura ba Sura ba Saura, ba kuma Saura ta revolution ba. Ibn Musa ibn Dhahak as-Sulami, Abu Isa baban Isa. Sai da malaman fiqh suka yi sabani, shin ya halatta ko da ka sa wa danka Isa a ce maka baban Isa? Ku karanta muqaddima ta Mubarak Fori wanda yawa sharhin Tirmidhi to Fathul Ahwazi. Saboda Annabi Isa bai da uba, to sai wasu malamai suka ce to kai in ka haifi da ko da ya halatta ka sa mai Isa, to ka a ce maka Abu Isa. Dan aka ce Abu Isa, wato kamar yanzu ana ganin kamar Isa na da uba kenan. To wasu malamai suka ce makaruhi ne, amma malaman hadisi suka ce a'a, babu laifi, domin duk wanda ya sa wa dan shi Isa an aka ce mai baban Isa, ai ba ana nufin baban Annabi Isa ba, baban Isa ta kwaran Annabi Isa ake nufi. Shi ko wancan Isa bai da uba, shi ko nan Isan gaka, ai kai ne uban. Abu Isa baban Isa, sahibul jami'i, mawallafin littafin al-Jami', shine Jami'u Tirmidhi, wa ahadul quffaz, ɗaya daga cikin manyan mahaddata. Kana darir al-Basri, makaho ne baya gani al-Imam Tirmidhi, haka kama Imam Shatibi ne Shatibiyya, makaho ne. Wasu manyan malamai, Allamatu Jazira bin Baz makaho ne, ga malamin mu ala Allamatu Suhaimi duk makafi ne. Dan Allah ya hana su ido sai bude musu basira. Rawa an Kutayba wa Hannad wal Bukhari wa Khalq, ya ruwaito hadisai daga Kutayba ibn Sa'id da Hannad da kuma Bukhari. Duk inda ka ji ya kawo hadisi ya ce sa'altu Muhammadan fa qala Muhammadun kaza wa kaza, yana nufin Bukhari. Duk inda ka ji haddasana Kutayba, shine wannan Kutayba ibn Sa'id da halittu da yawa yayi hadisi, ya ruwaito hadisai wurin malamai da dama. An gane wannan da kyau ko? Mata sanata 90, ya rasu ainihin shekara ta sanata 79 wa mi'atin, shekara tana 279 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji tarihin Tirmidhi kenan. Sai Anas da ya ruwaito asalin hadisin, shine sai yake cewa wa Anas, shi kuwa Anas huwa ibn Malik ibn Nadri al-Ansari al-Khazraji, shine Anas dan Malik dan Nadar balansari, shi ma Bakhazraji ne, خادم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, خادم من زن الله بوي بوي من زن الله صلى الله عليه وسلم, خدمه 10 سنين شكرا 10 هو النبي هاوس بوي دي wannan aya samu falala dan yanzu in kace ka dawo daga kaulaha kai ka taba share kofar gidan kaulaha di an dariqa ba sai su cinye riga ka ba saboda tsabar karama kai kanka ana ganin ka zama wani na hannun daman Allah yo balle a ce gidan manzon Allah kai hidima. Wa qala lahu, manzon Allah yace da shi Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah ka yawaita mishi ƴaƴa, ya Allah ka yawaita mishi dukiya, wa adkhilhu aljanna, Allah ka saka shi aljanna. Mata sanata 92 ya wakila 93, ya rasu hijirana da shekaru 92 ko kuma 93, wa qad jawaza al-100, a lokacin ya wuce shekara 100 a duniya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Anas kenan ya haifi ƴaƴa fiye da 100 a duniya, tun yana da rai ya sa babban ɗan shi Umaina yace ki bincika min yanzu ƴaƴa na nawa ne, tace to 100 dai sun mutu, sannan za a kirga waɗanda ke da rai kuma yanzu ƴaƴa 100.